أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مجسدوا أولا مركزنا أهل السنة والجماعة مجيما دن تيقبا دكراتمنا مجلس القرآن ورن زمانا القرآن واندا زامي تدبري أكن معنون القرآن مجرما وننشيني مجلس منا بيار a cikin wannan majalisi shidda ko majalisin mu na shidda muna biyar ga watan Rabiu Sani hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 8 ga watan Bature wata na 10 a kalendar Bature 2024 idan ba a manta ba muna fassarar ma'anar wannan sura mai albarka suratul fatiha ko as-saba'ul masani kamar yanda can baya muka yi karatu akan sunayenta mun kawo aya ta 5 lokaci yayi halin shi insha Allah zan mu dora akan aya ta 5 a gaggauce mu kai zuwa ga fa'idodi wanda zan mu iya fa'idantuwa bangaren tarbiyya saboda shi addinin wannan namun kullun nema yake yi ya tarbiyyantar da zukatanmu ya tarbiyyantar da ruhinmu ya tarbiyyantar da gaggan jikinmu akan mu samu wanyewa da wannan duniyar lahiya mu kai zuwa ga ubangijinmu dan mu samu garabasa ko ta goma shi wanda ubangiji ya mana tanadi sannan mu dawo kan abinda zan mu iya fa'idantuwa da su bangaren rayuwarmu ta yau da gobe haka kuma sauran fa'idodi na baya da haka insha Allah dai zamu zo kan fa'idode ina sa ran a sati mai zawa ma da wahala an mun kammala fa'idode da mun waye 12 a can 12 anan kuma da wa'ansu 12 wanda za su biyo baya insha Allah malaike cewa afwan ubangiji yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun saba lokacin da muke karatun littafi mun ga cewa mallam ya ce shine ubangiji yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangijinmu kai kadai muke bautatawa kuma abunka kai kadai muke neman taimako iyyaka gare ka gunka ubangiji kadai muke neman muke bautatawa muke tsantsar da kanmu muke kaskantar da kanmu muke neman dukkan ko dukkan wata nau'i na daga bauta muke yi gare ka kai dai lakkan ba tare da mun hada ka da wani abun bauta ba haka wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kai dai lakkan muke neman taimako nan idan muka leka wannan ayar zan mu gani tana tabbatar mana lalle dukkan wata bauta da bawa yake aikatawa ba makawa sai yayi ta game da ubangijin shi sannan ubangijin shi yake amsa kamar halin bakinka yana cewa ubangiji muna barrantuwa da dukkan hadaka da wani abun bauta wurin bautarka dukkan wani abu wanda yake mai sunan shirka ubangiji muna nesantar da kawunan mu akan shi a haka kake tabbatarwa ubangiji muna barrantar da wayanmu da ƙarhinmu da dabaranmu akan dukkan abubuwa da muke aikatawa in ba a wurinka ba duk abin da muke aikatawa tabbas ubangiji kalkashin horewarka ne kalkashin yardarka ne kalkashin iyawarka ne
ki san ya idan muka koma kan fassarar la haula wala quwwata illa billah abinda halin bawa yake bayyanawa ko bakinka yake bayyanawa shine dukkan wata ibada da kaga ka aikata ba wayenka bane ba ba dubaraka bace ba ba karhinka bane ba wannan horewa ce ta ubangiji kuma haka duk wata kame kai da ka samu kanka baka aikata wani aiki na lahi ba wannan ba wayenka bane ba dubaraka bane ba kiyayewa ce ta ubangiji da horewar shi shi san ya anan bawa yake bayyanawa ubangiji kai kadai ne wufi cancanta a bautata maka kuma kai in kai muke bautatawa kuma kai dai ne mafi cancanta a meka duk wata ibada daga cikin nau'ikan ibadan da ake mekawa zuwa gare ka ya ubangiji shine neman taimako kuma gare ka muke neman wannan taimako idan muka koma da kai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira hadisi ne wanda yake cikin Muslim wanda manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana yake cewa ubangijinmu madaukakin sarki yake wadi mana yake cewa na raba sallah tsakankanin ni da bawa na gida biyu duk lokacin da bawa rabin na bawa na ne rabin kuma nawa ne yake cewa duk lokacin da bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ko dukkan godiya ta tabbata ga ubangijin ubangijin talikai a lokacin nan ubangiji zai ce hamadani abdi bawa na ya gode mini lokacin da bawa zai ce arrahmanir rahim ubangiji zai ce athna alayya abdi bawa na ya muni kirari ka ambace shi da sunayen shi wanda suke tsarkakaku can bayan mun yi karanta walillahi alasmaul husna fad'uhu biha sannan yake cewa duk lokacin da bawa na zai ce maliki yawmiddin ya ubangiji kai ne mamallakin ranar sakamako ranar da za a yi wa kowa hisabi a lokacin nan ubangiji zai ce bawa na ya girmama ni a lokacin da bawa zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dukkan ibadanmu da muke aiwatarwa ubangiji gare ka kai kadai muke yin ta ba mu hada ka da wani abun bauta kuma dukkan wani taimako da muke nema a rayuwarmu da wurin ibadanmu gare ka kadai muke neman shi a lokacin nan ubangiji zai ce hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala yace wannan tsakankanin ni da bawa na ne kuma duk abin da bawa na zaya nema zaya roƙa to tabbas zan amsa shi wannan wai kaka ce wai a lokaci dai kullun idan dai zaka karanta suratul fatiha a cikin sallarka to an maka wannan alwashin ubangiji zai bayyana maka haka yace to in lokacin da ka zo kan gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai ce wannan tsankanina ne da ni da bawa na kuma abinda bawa na ya roƙa zan amsa ne wani roƙo bawa yake yi a lokacin nan zai ce ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu hanya mafi ka shiryar da mu hanya madaidaiciya tafarki wanda yake madaidaici zamu zo zamu yi bayani akan wannan tafarkin yake cewa a lokacin nan ai ubangiji ya ce wani abdi masa ala duk abin da bawa na ya roka to na riga yi na bashi kace iyya ihdina siratal siratal ladina an'amta alayhim hanya ko tafarki wadda ba wa'in tafarkin da kai ni'ima a gare su su ne ibadakar salihina yace ghairil maghdubi alaihim ba wai tafarki ba wanda kai gushi akan su walad dalin ko kuma kabatar da su a lokacin nan ubangiji kai tsaye za ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan duka yabin da bawa yayi dukkan roƙon da bawa yayi na bawa na ne kuma na riga yi na amsa mai abinda ya roƙa cikin ya anan malamai suke bayyanawa suke cewa shin a lokacin da bawa yazo yake cewa bayan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shin yana iyawa yayi wata addu'a tunda ai a lokacin nan ubangiji yake cewa hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala tsankani na ne da ni da bawa na kuma duk abin da bawa na ya roƙa na riga ina bashi suka ce shin yana yuwa anan mutun yayi wata addu'a tunda wuri ne wanda an riga an ce maka an amsa malamai suka tahi jamhurin malamai suka tahi suka ce a'a yanda aka umurce ka a karanta alqur'ani babu ƙari akan alqur'ani khasatan lokacin da kake cikin sallah babu wani ƙari da zaka yi amma wannan lamarin da wannan tagomashin an yi shi ne lokacin da bawa ya shiga sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa ƙarshe kina wannan yake bayyana maka lalle lokacin da bawa yake bayyanawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji kai kadai muke bautatawa kuma gare ka kai kadai muke neman taimako wannan yana nuni lalle ubangiji zaya ce maka hada baini wa baini abdi wa li abdi masala wannan tsankani na ne da ni da bawa kuma duk abin da bawa na ya roka ko ya nema a guna tabbas zan amsa ne idan muka leka wannan ayar zan mu gani tana karantar da mu baya yiwa game da wani ya sannafa wata ibada kuma bayan a kowane hali ya samu kanshi ya tabbatar da ibada kuma bayan ibada ubangiji duk abin da bawa zai aiwatar zai yi shi ne tsankanin shi da shi da ubangijin shi ba zai sannafa wata ibada ba kuma bayan ibada ubangijin shi saboda shi kadai ne almustahiqu lil ibada wasu daga cikin malamai suke cewa da zaran lokacin da bawa zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina kamar bawa yana cewa iyyaka na'budu litadkhulnal jinan kai kadai muke bautatawa ya ubangiji ba dan komi ba dan ka mana sakayya da gidan aljanna ka sanya mu cikin ta ka gani ka beda ka sassake dukkan wata ibada ka meda wa Allah shi kadai kake bautatawa ba dan komi ba dan ya sanya ka gidan aljanna shi sanya malam Bahaushe yake cewa ko sallah da ake yi dan lada ake yin ta to haka kai ma ibadar da kake yi kana mai neman yarda ubangiji kana mai neman sakayya akan abin da ka aikata ya maka sakayya kalkashin rahama shi da gidan aljanna yake cewa kuma da lokacin da kace wa iyyaka nasta'in kana cewa ne litunqisana minan niran ya ubangiji dan ka kawar da mu ka ije mu daga wutar jahannama ka kare mu daga shiga wutar jahannama wasu daga cikin malumai suka ce lokacin da bawa yake cewa iyyaka na'budu kamar lisanin halin shi halshen da yake magana da shi kamar yana cewa ne li'anna 'abidun ya ubangiji kai kadai muke bautatawa saboda daman bayin ka kuma ka halice mu ne ba dan komai ba dan wannan bautar yake cewa wa iyyaka nasta'in li'annaka karimun majidun kuma gare ka muke neman taimako saboda kai mai karamci ne kuma mai girma ne ka ganin kana nema ne kana kaskantar da kanka lalle ubangiji wannan ibadar da muke yi dama dan mun cancanta ne ba wani abu da zamu iya maka sama da wannan bautar da muke yi dan haka kai kuma ubangiji kai ne mai rahama kai ne mai gafara kai ne mai karamci kai ne mai kaza ni bawa yake nema yana kirari ne yana neman kanshi dan ya samu gidan aljanna wasu daga cikin malumai suka ce idan lokacin da bawa zai ce iyyaka na'budu li'annaka al-ma'budu bil haqiqa ya ubangiji kai kadai muke bautatawa saboda bawan nan ya riga ya tabbatar ubangiji shine wanda ya cancanta ba wani wanda ya cancanta da gaskiya a bautata mai in ba ubangijinka ba yake cewa lokacin kwa da zaka ce wa iyyaka nasta'in kana tabbatarwa li'anna al-ibadata bil wasiqa saboda li'anna al-ibada bil wasiqa dukkan bayu dama ba wani wanda ya isa ya aiwatar da wani aiki in ba kalkashin horewa ubangiji ba da taimakon ubangiji shi sanya muke cewa baya yiwa ne lokacin da zaka yi ibada ka sarrafa ta ga wani wanda yake koma bayan Allah da zaran kai haka to ka bada cikin shirka wanda aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko shi yazo da ita la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin dukkan wani aiki da ka aiwatar to tabbas za a riga yayi za a rusar maka da shi kuma za ka kasance daga cikin kasararru shi sun ya idan muka koma hadisin Abdullahi ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce me wa izasta anta fasta'in billahi duk lokacin da kake neman taimako ya kai Abdullahi ibn Abbas to ka nema gun ubangijinka saboda shi kadai ne yake ya isa ya datar da kai shi kadai ne ya isa ya taimaka maka kalkashin haka kuma ta mas'ala da ta zo mini yanzu kuma ta kubce insha Allah za ta dawo shi sanya duk lokacin da bawa yake tawassali kamar yadda abinda Ibnul Qayyim yake cewa idan muka leka wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace bawa an su tawassali da bawa yake yi a cikin al'amarin shi kamar wannan ayar yinda ta zo maka da abubuwa guda biyu shine bi'ubudiyatihi wal isti'ana shine bautar ubangiji da neman taimako abinda nake so in kai yanzu na dawo da shi shine lalle ita ibada ai idan aka ce maka ibada shine dukkan wani abubuwa da za bawa za ya aikata don Ubangiji idan samun yardar Ubangiji nan Ubangiji sai ya kawo al'ibada iyyaka na'budu shin isti'ana neman agaji ba ta cikin ibada tana cikin ibada ba wani abin da zai raba ta da ibada dan me sanya Ubangiji ya kawo haka saboda ya tabbatar maka ba wani abin da bawa za ya aikata in ba kalkashin taimakon Ubangiji ba shi sanya ya hada maka ibada da neman taimako da haka duk ibadar da za ka aikata to tilas sai ka samu taimakon Ubangiji sannan za ka yi ta shi sanya kamar yadda na bayyana Ibn al-Qayyim yake cewa wannan tawassuli ne bawa yake yi bi'ubudiyyatihi da bautar Ubangiji duk abin da zaka aiwatar kana neman tawassuli ne lalle Ubangiji wannan ibadar da nake aikatawa kalkashin taimakon ka ne kalkashin horewarka da Ubangiji da ya ga dama da bai ka mai imani ba da Ubangiji ya ga dama da yi ka a can wata kasa kai babu ka san har ka kare rayuwarka kurin wani abin bauta ka dauka shine abin bautarka in so dubu za a zo a ringa ce maka ka bautatawa Allah shi kadai ba za ka iya bautata me ba shi sanya kullun malumai suke bayyana mana ba wata ni'ima da Ubangiji yake iya wa bawa sama da ni'ima ta hidaya ya shiryar da shi saboda wannan shiryar da ita da tarbiyya dukkan su al'amari ne gun Ubangiji ba wani wanda yake da iko akan su in ba Ubangiji ba telecommand din su na hannun Ubangiji in ya ga dama ya tabbatar in bai ga dama ba ya tabbatar kalkashin adalcin shi shi san ya ya hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda kana so baka isa ka shirye da wanda kake so ba sai abinda Ubangiji ya ga dama yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle Muhammad baka isa ba ka shirye da wanda kake so ba sai wanda Ubangiji ya ga dama yake shirye suwa haka tarbiyya kai da wanda ka san kai ka aiye shi kana iyawa akan shi amma dai sai abinda Ubangiji ya ga dama akan shi naka kurum addu'a ne yanda kake addu'a Allah ya shiryar da wani ya shiryar da kai haka ya kamata ka zagi ne damtse kai ta addu'a Allah ya tarbiyantar maka da naka haka da wanda kake da suke haƙi a kanka ko kuma dukkan zuri'a ta musulmai shi sun ya idan muka sake leƙawa kan ayar zan mu gani tana mana ishara lalle bawa baya yiwa ya kasance mai bauta har sai ya kasance mai neman taimako a gun Ubangiji kaga ita isti'ana wani bangare ne na daga bauta to baya yiwa bautarka ta kasance sai ka kasance kana neman taimako a gun Ubangiji shi kuma wannan ibada ba ta kasance ba tabbas har sai bai yiwa ita kuma wannan ibada ta kasance har sai afwan ibadan nan ba za ta kasance ibada ba har sai bawa ya samu annajata a rayuwar shi shine tsira duk lokacin da bawa zai tsaya ya bautata wa Ubangiji to tabbas zai samu tsira a rayuwar shi ta nan duniya zai samu tsira game da addinin shi ya samu tsira a gobe kiyama shi sanya dukkan wani nau'i na daga ibada labudda sai an samu taimako na Ubangiji sannan ya tabbatu kuma kamar yanda wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suke bayyanawa suka ce shine makurata neman taimako shine makurata wurin tabbatar da ibadar Ubangiji saboda baya yiwa a yi ibada in ba da taimakon Ubangiji ba ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa lokacin da bawa yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bujuro wa Ubangiji raunin shi yana cewa lalle Ubangiji ni lalle kashashe ne ina da rauni saboda ba wani abin da zan iya yi in ba da taimakonka ba saboda wala hawla wala quwwata illa billah ba wani abu babu wata horewa babu wani ƙarfi ko wata dabara in ba gun Ubangijin mu ba madaukakin sarki ta sanya duk abin da bawa yake aikatawa wajibin shi ne ya nemi taimako a gun Ubangiji in dai aikin nan yana so ya kasance yayin shi ta hanya wadda take mai kyau idan kuma ba a samu ba taimako ba to har abada ibada ba za ta kasance ba ibada wanzazza a gun Ubangiji kamar yanda yake cewa kullu amalin la yu'inu Allah alayhi la yumkin an yakuna dukkan aikin da ba a nemi taimakon Allah akan shi ba to har abada abun nan ba zai kasance ba har abada kayi kayi wannan abun ba zai taba kasancewa ba yace wa anna kullu amalin la yutawajjahu bihi ila Allah dukkan wani aiki wanda ba a huskanta huska ba zuwa ga ubangiji ba neman yardar ubangiji akan wannan aikin da ake kai ake aikatawa ba wala yutlabu bihi ma inda Allah kuma ba a neman abin da yake gun ubangiji a wurin aikata wannan ayyukan fa innahu la yunfa'u bihi la yantafi'u bihi har abada ba za a iya amfanuwa da wannan aikin ba yake cewa bal yabtul wanda aikin za a rusar da shi aiki ne wanda yake lalatacce ka koma cikin suratul furqan ubangiji yake bayyana mana wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sun gabatar da ayyuka a gun ubangijin su saboda basu nemi taimakon ubangiji ba saboda basu yi ba dan Allah ba ubangiji sai ya maida shi kamar karmami ne kamar kura ce abin sheƙewa ko toka ka san toka idan ta gamu da iska ai ka san ba abin da za ta rage sai ya ubangiji yake tabbatar mana ya rusa wannan aikin nasu haka idan muka koma ubangiji yake bai masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay yace misalin wanda suka kahurce wa ubangiji aikin da suke aikatawa ba sa neman taimakon ubangiji na daya kuma ba sa huskantar da huskokinsu wurin neman yardar ubangiji akan wannan aikin da suke aikatawa yake cewa kotam kotin shi kamar toka ce ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif ranar da ake guguwa kurum hega toka iskan nan guguwan nan tazo ta kada ka sani ba abin da za ta bari yake cewa la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay duk abin da suka tara na daga tokan nan zai saura fa abin da zai saura yake cewa to misalin ayyukan sa kenan shi sanya labudda a nemi taimakon ubangiji a dukkan wata ibada da za a aikata kuma a huskantar da huska a yi shi don ubangiji haka ubangiji yake bayyana mana misalin wanda suke ci su da dukiyarsu ba dan Allah ba yake cewa to fa sai yunfiquna thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun za su ci su da dukiyar tasu amma dai za ta kasance musu hasara za su kasance musu abin nadama yake cewa kuma za a yi garaba a kansu wannan sheke tabbatar mana lalle duk abinda bawa zai nema ya nema a gun Allah idan muka koma kan wata takaitacciyar aya alaysa Allahu bikafin abda shin Allah ba ya isar wa bawa ba duk abinda kake aikatawa to ka nemi taimako a gun ubangiji shi sanya kan mas'alar isti'ana mas'ala ce wanda take da rudani a cikin tahiyyar mu ta yau da gobe zaka gani mutun ya tashi yana neman taimako a gun wani wanda yake koma bayan Allah shi neman taimako muna iya kasa shi kashi biyu da kai neman taimako sunfin da ba a iya nemo neman shi in ba a gun ubangiji ba da kai kuma taimakon da kake iya nema a gun wani wanda yake koma bayan ubangiji shine dan wanka dan adam misalin duk wani abu wanda yake haƙi ne na ubangiji ba wani wanda ya isa ya aikata shi in ba Allah ba ka nema a gun wani to tabbas ka riga ya kai shirka misalin in zo wurin kan ce wani wasi ka arzuta ni ina neman ka taimake ni ka arzuta ni waye yake arzutawa in ba Allah ba duk wani nau'i na daga ibada wanda baya yiwa a sarrafa shi ko a dangana wa wani bawa a ce yana iya yin shi ka dangana wa wani bawa ka nemi taimakon shi akan wannan jinsi ko nau'i na daga ibada to wannan qat'an shirka kenan ko kuma ya kasance abu ne wanda shi wannan mutumin baya iyawa ya taimake ka akan wannan abu sai ka nemi taimakon shi a wannan abu misalin moto zai fada a can kurum sai in ce mallam Abdu taimaka ka gani ina shi ina moto a inda yake baya nan ko misalin mota za ta jingine da shi sai ya ce ya shehu ka taimaka ina shehu ina kai ka gani taimako ne wanda ba wani wanda ya isa yi maka wanda kake kiran baya amsa maka walau sami'u mastajabu lahum wastajabu lakum ko da sun ji ba za su iya amsa maka wannan kiran ba hasali ma ba sa iya jin abin da kake faɗa to da zaran ka yi haka tabbas ka baiwa haƙƙin da ubangiji kadai yake da shi ka baiwa wani to wannan ka yi kafirci ka yi shirka amma dai taimako wannan abin zai faɗin ce da Allah Usman kama kaga wannan babu wani lahi akan haka abu ne wanda yake fi maqdurihi yana iyawa ya aiwatar da haka yana iyawa ya taimaka maka ko ka zo wani dan Allah wallahi ina buƙatar kaza ka bani abu ne wanda yayi karhin shi yana iya baka
wannan duka wannan an halatta maka shi sai ya neman taimako da zaran ka nemi taimako abun wanda ba ubangiji ba abinda yake cikin haƙƙin ubangiji to tabbas wannan ka riga kai shirka kana buƙatar kai tariyar baya ka sake daidaita la ilaha illallah inka sannan ka dawo cikin musulunci
amma dai duk abinda wani yake iyawa yi maka shi kana kallon shi yana iya maka hannu da hannu ko kuma a'a abin nan yana iyawa yi shi an sani tabbas aikin shi ne ko yana iyawa yi wani ga takarduna da Allah ya saka gara mu amma mun kike kuma yin shi ne abin ne wanda yake iyawa ka nema yayi maka wannan babu laifi akan haka amma dai duk abin da jinsi ne na ibada ko wannan abin ba wani wanda zai iya yin shi in ba Allah ba ka nemi taimakon shi to wannan shine kai shirka shi sanya nan
saka gani wata shubha yayi a ce ba ni dan manzon Allah ko ka yi mini dan manzon Allah ko dan jahin manzon Allah ka yi mini manzon Allah yana jin ka ya iya maka abin da kake nema kaga sinfi ne na daga ibada wanda ya kamata a sarrafa shi gun ubangiji ko me ka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana dogon kashedi inna ma ana abdullahi wa rasulu niwa bawan Allah ne manzon shi kada ku kamba wani kamar da yazo lokacin mutuwa yana kwanci akan shi mu da shi ta mutuwa yake cewa la taquruni kama atratil nasara almasih isa ibn maryam kada ku kamba wani ku rarauka ni kamar yanda kristoci suka yi wa isa dan maryam yake cewa ni wa bawon Allah ne manzon shi ne haka idan muka koma cikin alqur'ani zaka gani ubangiji yana tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bawa ne gare shi cikin yawo an su daga cikin malamai ma suke cewa a kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan bawa yayi da a kirayi shi a matsayin
salatul isha
an duka maganganu ne na malaman tafsiri yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji wanda ya sabkar da littafin shi game da bawan shi ko akan bawan shi haka idan ka koma wa annahu lamma qama suratu cikin suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi kada ya gawo yake kiran shi da bawan Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga ni duka ubangiji ya kiraye bawan shi da bawa dan haka ka tsaya a matsayinka ka tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi kuma ka bai wa Allah haƙin shi kada ka hada shi wani sinfi na daga bauta ka nemi agaji ko kuma ka nemi taimakon wani wanda yake koma bayan Allah kaga nan duk da zan mu zo zamu bayyana fa'idodi wanda zan mu iya fa'idan zuwa da su kalkashin wannan aya sai ubangiji ya ci gaba da ce mana ihdina siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙe tafarki wanda ubangiji ka yi musu ni'ima nan ubangiji sai ya kawo yake bayani yake cewa ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙe har zuwa ƙarshen surar nan ubangiji yake cewa wannan dukkan idan muka kasa surar gida biyu wannan na bawana ne kuma bawana abin da ya roƙa na riga ina bashi shi sanya a cikin addini ko shari'a ta musulunci aka halatta mana duk lokacin da zamu muke bukata a gun ubangijinmu mu daga hannu mu roke shi daga cikin nau'ika na daga ibada shi shine addu'a amma ubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana addu'a mukhul ibada ka roki ubangiji ka daga hannunka kuma ibada ko addu'a tana kasuwa ne kashi biyu imma ya kasance bisiga na ka daga hannunka ka bujiro wa ubangiji dukkan bukatunka ya ubangiji harfokin nan fa sun tutube ubangiji sai ka sa hannu a cikin muna neman taimakon ka ubangiji ka agaza mana ubangiji ka datar da mu abin nan da muka sa gaba ubangiji ka tabbatar mana da shi ka sanya albarka a ciki kaga wannan duk abin da yake cikin zuciyarka ne kake gujirawa ubangiji ka shiryar da mu ubangiji ka shiryar da zuriya kai kaza kaga wannan siga ce wanda kurum daga hannu zaka yi ka roki ubangijinka ko kuma ya kasance bi sigatul khabar labari ne kake bayo ubangiji akan wata damuwa wanda take damunka kamar yanda abin da yake kana lokacin da annabi Musa ya tafi garin Madina yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ga ni wani wani sauka a wannan garin ba amma dai ba wani madawa ba wani kaza banda sunfi na daga fadire ubangiji da nake ciki wanda bin mallaki abin da zan ci a wai a tsawon yini na ba ubangiji ba ni da wani abu wanda na sa gaba kaga wannan ba dan roka ba bujiran da bukatotin shi bane da yake yi ba labari ne yake baiwa ubangiji haka idan muka koma zan mu gani lokacin zannun lokacin annabi yunus da ya shiga cikin gihi sai yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga labari ne yake baiwa haka ayyub lokacin da yazo yake cewa rabbi anni masanni dur wa anta arhamur rahimin ya ubangiji cuta fa ta kai makurahu kuma ubangiji kai ne mera kaga ai ba cewa yake ba ubangiji kai haye mini cuta da ba ubangiji wannan dukkan su halaka ne imma ya kasance ka daga hannu ka ce ubangiji ba farkokin nan sun ci tare ubangiji a kama ko kuma ya kasance bisigar kamar ubangiji dai kaga dai yanayin da ake ciki ubangiji ubangiji in baka yi mana ba wa zai mana a gani wannan labari kake baiwa ubangiji a halin da kake ciki shi ubangiji ya san abinda yake damuwanka ya san abinda ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur duk abinda idanuwa suka boye duk abinda zukata suka boye to ubangiji masani ne akan haka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ubangiji yake bayyana mana yayi kusa da dan adam ga wannan jijiyar wanda take dauke da ranshi a ga wannan shi yake bayyana maka a duk lokacin da ka samu kanka kai kokari ka roki ubangiji kaga bayan ya kawo mana sinfi na farko daga cikin sunfin ibada shine al-isti'ana neman taimako na ubangiji sai ya kara maka da sunfi na biyu na daga ibada shine addu'a shine addu'a ita kuma wasan da muke yi akan addu'a rayuwa ba za ta taba tafiya ba in ba da addu'a in wani hali ka samu kanka to ka tabbatar ka ubangijinka wa shine gatanka in ka samu Allah in baka samu ba Allah ne dai mai badawa ibada ko ibada ta addu'a duk wani abu da ka samu a cikin alqur'ani idan aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajjaha da tambaya zuwa ga ubangiji sai ya ce me ka ce musu ka koma cikin alqur'ani da yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa ibn fa'tazilun nisaa min al mahid lokacin da yazo aka tambaya ka tambaye mana mu manzon Allah ya nene mas'alan mai haila yake cewa kul huwa adha kaga yi aka zo da kalmar kul kace musu wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahu lahu bi khair aka tambaye shi akan marayu aka ce kace musu duk wani sunfi na daga tambaya da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji zai dauki yaunin amsata zai ce kace musu amma dai lokacin da ake mas'ala kan ubangiji roƙon ubangiji yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun bai ce fa qul inni qaribun ba yace idan bayuna suka tambaye ka akaina akan ubangiji me ubangiji zai iya mana kada mu mantawa wa'annan kahuran wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka wanda ya gogormaya da su tsawon shekara 13 wallahi tallahi suna da yaqini lalle ba wani wanda yake halitta in ba Allah ba ba mai rayawa in ba Allah ba ba mai kashewa in ba Allah ba ba mai arzutawa in ba Allah ba ba mai jujjuyi al'amuranka in ba Allah ba abinda yake tabbatar maka ubangiji yake wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an abubuwa duk abinda za a tambaye su waye yake aikatawa bangaren rububiyya za su ce baka ai Allah ne ai Allah ne ai Allah ne ai Allah ne wa'annan mutanen suna da tauhidi na rububiyya shi sun yaya ce to idan bayuna suka tambaye ka akai da akan bukatunsu a lokacin nan ka ce musu kaga kalmar faqul bata zo ba ka ce musu anan kuma ubangiji sai ya ce fa inni qahibun lalle ni a kusa da ke wannan me yake karantar da kai tsakankaninka da kai da ubangiji babu tsari duk lokacin da wata bukata ta bujiro maka ka fuskanci fuskarka zuwa gare shi ka roke shi shine wanda ya isa yi kuma shine wanda ya isa ya sa ayi shi sun yaya ce fa inni qaribun lalle a kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar me ka me roko lokacin da ya roke ni duk irin rokon da zaka yi wallahi ba abin da ya gagaru ubangiji duk abin da zai baka ya wadata ka yace kai dukkan bayu tambayar da za su yi in wadata su yace kamar kwatankwacin a sanya allura ne a teku da kai wani abin da allura za ta dauko da kai wani abin da Allah da kai wani abin da allura za ta rage wa teku yace kamar kwatankwacin haka ne dukkan ubangiji ya bude kohohin arzikin shi ya bude kohohin rahama shi ya ba ku ya ƙara muku ya ƙara muku yace kamar misalin a sanya allura ne a cikin teku ba wani abin da za ta rage daga gaban teku haka wannan ubangiji ya tsara kayan shi kuma wai dan ya baka ba shi yake nunawa ba yayi san ka game da wanda bai ba ba shi ya sanya ba yake cewa lokanatid dunya ta'dil janaha wa wu'udatin ma saqa minha kathiran shurbata ma'in da duniya ta kai daidai kimar fuffukin saburo a gun ubangiji yace wallahi ubangiji da bai marka guri ba ya samu kwata guda na daga ruwa saboda ba komi bane ba abu ne wanda yake za'il abu ne wanda yake rushashe wanda yake mai gushewa tsakankanin ka kai da wannan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana kamar mahayi kamar matahiyi ne ya tsaya yayi iskal kalkashin wata inuwa ya tsaya dan huta ya gaba ya tafi shi ki sanya wannan duniyar abu ne wanda yake mai karewa amma dai abin da yake gun ubangiji khairun wa abqa shine mafi alkhairi shine yake wanzashi ki sanya ne yake tabbatar mana lalle lokacin da zamu addu'a mu daga hannayenmu mu roƙi ubangiji kuma malamai suka ce akan tabbas ba wata addu'a mafi ƙarfi wadda bawa ya kamata ya mai da hankali akan ta kamar ihdinas siratal mustaqim ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici malaman tafsiri wa ansu daga cikin malamai suka ce akan as-siratal mustaqim tafarki wanda yake madaidaici shine kitabullahi shine littafin ubangiji saboda wannan littafin babu komai a cikin shi in ba shari'a ba wanda ya ruko da shi to shine ya samu tsira ki sanya manzo Allah wannan yake bayyana mana ibn Jarir ya kawo a cikin tafsirin shi yake cewa abinda ake nihi da hadisi ne ma wanda yake marfu'i yake cewa abinda ake nihi da as-siratul mustaqim yake cewa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim shine tafarkin igiya Allah wanda take tabkakka wanda ba wani abu wanda ya isa tsinkar da ita yake cewa kuma shine ambaton ubangiji wanda yake al-hakim mai cike da hikima yake cewa wannan shine ake nihi da as-siratul mustaqim wa sai daga cikin malamai suke cewa idan aka ce as-siratul mustaqim shine wannan addinin namu na musulunci shi kuma wannan addinin namu na musulunci shine addinin da ubangiji baya karbar da ya baya karbo wani addini in ba wannan addinin ba wanda yake na musulunci akwai hadisi daga Nawas bin Sam'an yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga mana misali akan wannan siratin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai kara a hannun shi sai ya dogon layi sai ya ce musu wannan shine siratul mustaqim shine tafarki wanda yake mai kakke a gehe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zana wa ansu kananan hanyoyi yake cewa to duk wanda ya shiga wannan kananan hanyoyin ya bar wannan siratul mustaqim to ya shiga hanyar shari ya kama gawan shanu tabbas wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda za su kama hanyar halaka in bai tuba ba ya dawo kan siratul mustaqim ya mutu akan haka to fa ba shi ba samun rahama ta ubangiji yake cewa wa an sai daga cikin malaman tafsiri suke cewa idan aka ce maka siratul mustaqim yake cewa huwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibahu min ba'dihi shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tafarkin sahabban shi wanda suke khalifofi wanda suke shiryayyo kuma wannan kalkashin hadin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku riki alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajis na hore ku da sunnata da sunnar khalifofi na wanda suke shiryayyo ku riki su da matamala sai sanya suka ce ai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nihi da as-siratul mustaqim shine tafarkin shi da tafarkin sahabban shi ko kuma khalifofi wanda suke shiryayyu yake cewa siratal ladzina an'amta alaihim wannan tafarkin ya ubangiji tafarkin da muke so ka shiryar da mu akan shi shine tafarkin na mutanen da kai ni'ima a gare su
wayannan mutane wanda kai ni'ima a gare su sune wayanda suka yi maka biyayya sau da ƙafa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana man yuti'illaha war rasula wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadlu min Allah wa kafa billahi alima yake ce mana tabbas wanda yayi wa manzai shi wanda yayi wa Allah biyayya yayi wa manzo biyayya yake ce wa'innan sune wa'inda muka yi ni'ima a gare su daga cikin annabawa daga cikin siddiqai daga cikin waɗanda suka samu mutuwa ta shahada yake cewa kuma da mutane nagari wa hasuna ulaika rafiqa madalla ga waɗannan mutane wanda za su kasance abokai game da waɗannan mutanen wanda muka zana su ne annabawa siddiqai waɗanda suka samu mutuwa shahada haka waɗanda suke mutane nagari yake cewa wannan ni'imar da muka yi musu fadala ce daga gun ubangiji shine yake tabbatarwa ba kowa ubangiji yake datar da shi ba in ba wanda ubangiji ya zaba daga cikin bayin shi ba wa kafa billahi alima imamu dhahhak yake cewa an hakaito daga abdullahi bin abbas ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa siratal ladina an'amta alaihim bi ta'atika wa ibadatika min mala'ikatika wa anbiya'ika was siddiqina was shuhada'i was salihin yake cewa ai tafarkin wa'inda kai ni'ima a gare su na daga biyayya gare ka na daga ta'akka da ibadarka daga cikin mala'iku daga cikin annabawa daga cikin siddiqai daga cikin shahidai daga cikin mutane wanda suke nagari Allah ya mu daga cikin su ya kawo yace ai dalili idan ka koma cikin suratul nisa ubangiji yake tabbatar mana man yuti'ir rasula man yuti'illaha war rasula fa ulaika wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim kaga nan ya bayyana maka ayar da mun karanta sune wa'inda ubangiji yayi ni'ima a gare su shine duk wanda yayi ibada ya tsaya yayi wa ubangiji biyayya yayi ta'a sau da ƙafa abinda aka umurce shi zo da shi daidai gurgudu abinda aka hane shi ya nihwaci ya hana kanshi 100% wannan shine wanda aka yi ni'ima a gare shi shine wa'inda aka yi wa'inda suke da tafarki wanda ubangiji ya yabe su a cikin wannan ayar ko suke kan tafarki wanda ubangiji ya yabe su akan a cikin wannan ayar yace ghayrul maghdubi alaihim yace ba wa'inda kai hushi ba akan su ba suwaye wa'inda kai hushi a gare su sune wa'inda suke al-yahudu wan nasara yahudawa da kristoci ba dan komi ba saboda sun canza abinda annabawan suka zo musu da shi kuma baya da haka an bayyana musu a cikin littattawan su lalle idan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta tayar da dukkan wata shari'a wadda ta gabace su sai suka ki imani da haka ya sanya manzon Allah sallallahu ubangiji yake bayyana mana ghayril maghdubi alaihim cikin alka'aka da zaka ringa yi shine ba wai tafarki ba wa'inda ubangiji kai hushi a gare su ba wanda kai hushi 100% akan su sune ai idan ka koma cikin alquran cikin suratul nisa cewa mal'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut sune wa'inda ubangiji ka tsine wa albarka yahudawa da nasarawa kuma kai hushi a gare su kaga wannan ya huto abinda ake nihi da lalle wa'inda ba wai tafarki wa'inda kai hushi a gare su ba sune al-yahudu wan nasara haka yace walad dalin ba wanda ubangiji kabatar da su ba haka ubangiji yake bayyana qaddallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabila ai wa'innan yahudawa da nasara manzo walitahi sun riga sun bace tuntan baya lokacin da annabawan suka zo suke kiran su akan su yi imani da Allah sun bace sun ki imani da su wa adallu kaseeran kuma suka batar bata mai yawa wa dallu an sawa'is sabil kuma suka bace akan tafarki wanda yake datacciyar tafarki wanda zai kai su zuwa gidan aljanna da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tai akan lalle abinda ake nihi da al-maghdubi alaihim sune yahudawa ad-dalin sune nasarawa kamar yanda tafsiru Imam Sadi yazo daga Malik yake bayyanawa yake cewa da Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa daga wa'ansu ma daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ubangiji yake bayyanawa da ghayrul maghdubi alaihim walad-dalin yake cewa al-maghdubi alaihim sune yahudawa walad-dalin yake cewa sune nasarawa haka da kai riwaya daga Ibn Jarir daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa ghayrul maghdubi alaihim wa
ubangiji kai hushi a gare su sune yahudawa wala balin su kuma wanda ubangiji kabatar da su ba wai tafarki wa'inda suka riga ya kabatar da su ba sune nasarawa haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka kawo haka idan muka koma lokacin da ubangiji yake muhadabanta banu isra'ila yake cewa bisa mashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu bagayan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u fa ba'u bi ghadabin min allah tunda allah wadarai abinda aka sabkar musu ne daga alqur'ani sai suka canza shi saboda san wani abu na duniya su sai da ayoyin ubangiji kamar yanzu yanda muke aikatawa a wannan zamani ayoyin ubangiji an mera su ayoyi ne na kulumboto ayoyi ne na sabawa ubangiji ayoyi ne mutum in yana neman ya ci duniyar shi sai ya kawo aya ta alqur'ani ya hada ko ayoyi ne wanda kurum mutum ya tsaya yayin tunani yace a'a tunda aya kaza tana da bari mu sokawa mutane shubuha mu lalata musu aqidar su ba don komi ba saboda wani abu da zai samu na rayuwar duniya to haka halin yahudawa ya kasance a wancan lokacin ubangiji yace to dalilin haka fa ba'u bi ghadabin min allah sai suka wayi gari da hushi na ubangiji shi sanya ubangiji ya rubuta ya buga musu diribat alaihimul maskanatu diribat alaihimul zillatu wal maskanatu Allah ya riga ya buga musu kaskanci da talauci duk inda suka samu kansu babu nutsuwa babu aminci a tare da su shi sanya nan ayoyi na alqur'ani kaga idan ka koma baqara wannan aya tana tabbatar maka lalle yahudawa ga dalilin da ya sanya ubangiji yayi hushi da su yayi tirda Allah wadare da al'amarin su haka idan ka koma suratul maida ubangiji yake bayyana mana haluna qul haluna bi'ukum bi sharrin min zalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل yake cewa kaga wayannan sune wanda ubangiji ya tsine wa albaraka kuma yayi hushi a gare su wannan bayani ne yake maka akan yahudawa kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana almaghdubi alaihim sune yahudawa su kuma walad dalin ko da kai yake cewa kuma cikin suratul maida lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa bin maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya riga ya tsine musu albarka akan halshen annabi daud alayhi salam halshen annabi isa dukkan sun tsine musu albarka ba dan komi ba bima asaw wa kanu ya'tadun na daga sabawa ubangiji da suke yi da huce gona da iri da canza ayoyin ubangiji zuwa abin da suke nuhata dan su samu rayuwar duniya ta musu dadi ko su samu abin duniya kanu la yatanahawna munkarin fa'alu ubangiji ya ci gaba da bayyana mana ba wani munkari da za su gani ana aikatawa su hana akan shi face ma wai sai sun bada gudunmuwa ko kuma su aikata yake cewa la bisa ma kanu yaf'alun tirda Allah wadarai da abin da suka kasance suna aikatawa kaga wannan tsinuwa ubangiji yayi musu dalilin ba sa ganin wani alfasha da ake aikatawa sai dai su ma su kara manda akai su aikata su hana ba dai su ba sai dai su kara ko kuma su aikata yake cewa dalilin haka ubangiji yayi tirda Allah wadarai da al'amarin su ya tsine musu albarka kai kuma idan ka koma kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani alfasha ne ba a yi sai dai a samu inzigi Allah ya kiyaye mu haka da kwai daga cikin sira da kwai Zaid bin Amr bin Nufail a lokacin da ya huto tare da wata jama'a daga garin Sham ba don komi ba suka huto ba yatlubuna ad-din al-hanif suna nema su samu wani addini ne wanda yake miƙaƙe addinin Annabi Ibrahim ai dukkan addinan da ake yi duka bulbudin addinin Annabi Ibrahim su ma yahudawa da nasarawa dukkan su bulbudin addinin Annabi Ibrahim ne tunda lokacin da suka zo suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gori suke cewa ai Ibrahim baban mu ne ai su ma nasarawa suka ce ai Ibrahim baban mu ne ai sai ce a makana Ibrahim yahudiyyan ubangiji ya tike su yace musu ka fadi musu ya Muhammad annabi Ibrahim bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba wala nasraniyyan bai kasance ba krista ba yace walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim ya kasance akan turba wanda take miƙaƙe addini wanda yake miƙaƙe wanda ake kiran shi da musulunci kamar yadda ubangiji yake bayyana huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha ubangiji ne ya kiraye mu da sunan musulmai a cancan da tun lokacin annabi adam tun lokacin annabi nuhu annabi ibrahim hazzawa kanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min qablu wa fi hadha kuma a yanzu ma dukkan ku musulmai ne millata abikum ibrahim addinin da kuke kanshi akan turba ne na annabi ibrahim alaihi salam dan haka shi san ya ubangiji bai san wani yahudanci ba bai san wani nasaranci ba in ka sake ka tahimme da yahudanci ko ka sake ka tahimme da nasaranci to wallahi tallahi ba sha ubangiji ya bayyana mana duk wanda ya tafi ba tare da musulunci ba ubangiji ba zai karba ba falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ubangiji bai zai karbo ba wani addini ba ko ma bayan addinin musulunci ba tabbas idan ka tahi to ubangiji ba zai karba ba kuma zaka kasance daga cikin khasararru shi san ya wani sakare sai ya zo ya ce maka wahdatul adiyan ai a ɗayanta addinin musulunci ya zai a ɗayanta addinin musulunci ya zai a ɗayanta addinai bayan ubangiji ya riga ya bayyana maka a cikin alqur'ani addinin nan shi kadai ne tilo yace maka ayi ku zo ayi addinin kristanci ayi addinin yahudanci ayi addinin musulunci ayi duka addini ne wanda ubangiji ya sabkar daga sama wallahi ubangiji bai sabkar da su bai sabkar da su daga sama ba ubangiji addinin musulunci kadai ya sabkar ka koma suratul a'raf ka koma cikin suratul hud ka koma cikin suratul yunus ka koma shu'ara zaka tabbatar ubangiji daga ya mu hadabanci kowanne annabi idan yazo akan kira dai lakan yake budullaha malakum min ilahin ghayru wannan shine addinin musulunci haka ban san wani addini ba duk wanda zai ce maka ku zo yau mu tahina su jibu su zo namu gata mu tahina wa'incan to wallahi tallahi bai san abin da yake ba ko kuma kashi a cikin ranka ai dukkan su addinai ne wanda ubangiji ya sabkar daga sama wallahi ba haka bane ba addini musulunci ubangiji ya sabkar da shari'a a cikin attaura ya sabkar da shari'a a cikin injila yazo ya sabkar da shari'a a cikin addinin musulunci ta kasance muhaiminan alaihim tamamaye dukkan wani addinai wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka manzo Allah yake bayyana mana hadisi ingantacce yake cewa da annabi Isa za ya zo ba wani addu'a wani addini wanda zai wadatar da shi yabi in ba shari'an manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma hakan zai tabbatu lokacin da zai dawo duniya ba wata shari'a wanda zai in ba wannan shari'ar da muke kanta ba shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ad-dina inda Allah al-islam wannan ita ce aqida mu addini shi kadai ne a gun ubangiji ba mu yarda ba kuma har abada ba za mu yarda ba wani yazo ya ringa ce mana a ɗayanta addini suna da gaskiya su ma wa'incan suna da gaskiya kuma kuna da gaskiya gaskiya ɗaya lakar ce wannan addinin na musulunci shine duk wanda ya sake ya tarar da ubangiji ba tare da wannan addinin na musulunci ba to wallahi tallahi ba shi ba wahiwa a gaban ubangiji saboda ya sha alwashi ba zai karba ba Allah ya datar da mu yake cewa wa'innan mutanen Amru bin Nufail da jama'ar shi lokacin da suka huto suna neman addini wanda yake mai kakke addinin annabi Ibrahim qalat lahu al-yahud sai yahudawa suke ce mai innaka lan tastati' ad-dukhul ma'ana hatta ta'khudha bi nasibika min ghadabillah yake cewa kai dai ba za ka iya shigowa cikin mu ba har ka samu rabanka na daga hushin da ubangiji yayi mana ai ubangiji yayi musu hushi ya buga musu al-maskana adh-dhilla wal-maskana ka koma kan tun lokacin annabi Musa alaihi salam ubangiji ya buga musu wannan dimuwa ba dan komai ba saboda husata ubangiji da suka yi an nema ku yi kaza kuka ce a ba shi ba za ku yi ba abin da ranku take so shi za ku dukkan abin da yake kawo mana shashanci ko yake kawo mana sabka daga turba ta gaskiya shine wallahi tallahi mugun nihi da jahilci to su kuma yahudawa suna da ilimin saboda mugun nihi suka kizayawa su yi wa ubangiji abin da ya dace aka ce musu ga abin da za ku yi wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin da suka zo suka ce hinda saboda lalaci ba babu ilimin ba da annabi Musa ya tura ƴan ransa ya mansa ta yi su kawo labari a wannan gari na Baitul Maqdis da suka dawo kamun su kai wa annabi Musa rahoton abinda suka gani ya suka yada wa ƴan'uwansu suka ce kai la ghaliba lakum al-yawma min al-nas afwan wannan shaydani ne yake bayyanawa lokacin da aka huto yaki suka ce ai wannan mutanen da suke cikin wannan a cikin suratul baqara ubangiji ya kawo da bayanin ba ku ba su sai karhin ku shi kuma kurum daga sun zo yu ubangiji ya riga ya tusa tsoro a cikin zukata za su fita za su bar muku yara ba ku bukatar sai kun yade kurum ku ne ma ubangijin ku ya gafarta muku daga laifin da kuke da abinda kuka aikata me suka aikata a can baya suka ce a ai tunda ai Musa ya tahi yanzu samiri faqabattu qabdatan min athar ar-rasul fa dabastuha wa kadhalika sawwalat li nafsi lokacin da Musa yazo ya tambaye me ya sanya samiri ka ijlan jasadan kazo kai dan maraki na daga zinariya ka dora shi a sama kace abauta hadha ilahukum wa ilahu Musa kai ba yahudi shashancin da yema ubangiji wallahi in ba don ubangiji ba ghafurur rahimun bane ba ya manta da ya halakar da su kalle ka ka gani irin gata da aka musu a gaban su suka huto ga fir'auna nan ya biyo baya ga su nan sun zo suka ce ma Musa inna la mudrakuna ai tabbas fir'auna sai ya cin mana kuma idan ya cin mana mayar da mu za a yi ibada saman ibada da aka yi mana a can baya yace kalla inna ma'iy rabbi sayahdin kaga nan tsantsar tauhidi annabi Musa yace kayya ba wannan magana lalle muna tare da ubangijinmu tare da ni da kai ubangijina kuma wannan ubangijin nan zai shirye da ni a gaban su ubangiji ya tsaga teku fan falqa fakana kulli firqin ka qawdil azim sai ga tekunan ya rarrabu fan bajasat minhu 12 ayda sai gashi nan tekun nan ya rarrabu duk da wannan ayat ta daban ce sai ga tekunan ya rarrabu gida 12 kowane dangi daga cikin banu Isra'il ya bi da shi da ƴan uwanshi suka wuce wai ga kai tunanin a'a ai gashi nan laka ce ko teku ne idan an raba shi idan aka yashe shi sauran talallabiya kai kamar ka ce qaudul azima kamar ka ce dutse ne aka zo aka girka suna kallo ruwa ne ya koma kai ka ce dutse ne ka buga kurmi sai dai ka shi kamar dutse ubangiji ya tseratar da su suna kallo suka huta suka ce wa annabi Musa ya daga sanda zai buga aka ce a dakata al'amarin ba naka bane ba ka bari sai da ya kasance dukkan runduna ta fir'auna ta shigo cikin wannan teku kai tsaye ubangiji ya umurci annabi Musa ya buga sandar shi teku ya rike suna kallo aka halakar da fir'auna wata ni'ima ta kai wannan ni'imar shekara da shekaru yuzabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim shekara da shekaru kai ka dauka ma kadai kamun annabi Musa kamun a ahe shi kai ka dauka daga shekarar da aka ahe annabi Musa har zuwa lokacin da annabi Musa ya zo ya kiraye fir'auna kan yayi imani da Allah a wannan shekarar ma ana kashe diya wani bala'i ya kai wannan bala'i ana azabtar da ku ku ba kowa bane ba a cikin garin Misra ba ku ne ɗan boyi ku ne metar bason ku ne lebrori ku ne kuke musu hidima wata bala'i ya kai wannan amma dai ubangiji ya wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab aka tseratar da ku aka muku wannan ni'imar sai gashi nan da suka huto kurum aran da suka dauka na daga zinariyoyi akan rana ta tahafala za su sanya idan sun kare za su medo sun tafi da shishin sha ba a ce muka komi ba kuka taho kurum samiri sai ya ce a gangamo wannan aka ya musu dan maraki sai ya mai kofa ai iska ta kada sai ya ringa hito lahu huwa kamar wanda ubangiji ya bayyana mana yace yana da wata kofa wanda yake hito wannan dan maraƙin kun yace wannan fa hadha ilahukum wa ilahu Musa wannan shine ubangijin Musa ubangiji yace fa nasi ya riga ya manta ni'imar da muka yi me afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a shin wai ba sa tunanin wata magana wata wada za ta dawo musu akan su dawo su bautata wa Allah shi kadai kuma ba su sani ba wannan abun da suka daga wannan dan maraƙin ba zai amfana musu ba ba zai amfane su ba zai cutar da su ba a can baya walaqad qala lahum harun min qabl ya qaumi innama futitum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri a lokacin da wannan annabi Musa ya tayi munajata da shi da ubangijin shi ya bar annabi Harun ya tsaya ya kula da mutane a lokacin da me yake cewa
yake cewa wai annabi Harun ya riga ya faɗi musu ya qawmi innama futuntum bih, lalle kun tarrabu da wannan abun, alhali ba shi bane ubangijinku ba, ubangijinku huwar rahman, shine mai rahama wanda ya muku rahama, ya hutar da ku daga kanyin bauta, ya hutar da ku daga irin bala'in da kuke cikin shi na fir'auna, ya halakar da fir'auna a gaban idanku. Wannan ubangijin naku shine ya cancanta fattabi'uni wa atiu amri, ku biyo ni, ku bi umarnin da nake muku, ku bar bautan wani wanda yake koma bayan Allah. Lokacin da Musa ya dawo yace me ya sanya Samiri ka aikata haka, yace me kurb qabattu qabdatan min athar ar-rasul fanabastuha wa kadhalika sawalat li nafsi, yace takum mala'ika na gani na dauka na hada kurb na ce musu wannan shine ubangijin su, ko yace kuma haka zuciya ta tarayya mini haka ne kaya na kaga san zuciya ka gani shi sanya nan da suka zo su wayannan Yahudawa suke ce musu ba za ku iya shiga ba cikin mu ba cikin addinin mu na Yahudanci har ku dauki irin hushi wanda Ubangiji yayi akan mu. Faqala ana man ana man ghadaba Allah ana man faqala ana man ghadaba Allah afarru ana min ghadabillahi afarru, yake cewa lalle shi Umayr Amr ibn Nufayl yake cewa ni fa da kuka ga na huto ina neman addini wanda yake miƙaƙe, ina nema ne in tseratar da kaina daga hushin Ubangiji. Wa qalat lahu an-nasara, nasarawa suke cewa Amru bin Ufay innaka lan tastati' ad-dukhul ma'ana hatta tadda ta'khudha nasibaka min sakhtillah, yake cewa kai ne ba za ka iya shiga ba cikin mu ba, idan ka shiga cikin mu to za ka dauki rabanka na daga hushin Ubangiji, na daga as-sakhar shine hushi na daga Ubangiji, idan ka dauka a Hausa duka kusan ma'anarsa daya al-ghadab was-sakhar shine, amma dai a Larabci suna da bambanci, shine al-ghadab shine akai wani abu wanda ya cancanta a husatu aka husata akan shi aka maka tanadin azaba, as-sakhat shine kamun wani abu kurum na dau hushi abinda kamun bai muni daidai ba. Su kuma nasarawa mi suka kasance suna aikatawa suna kisan annabawan su, yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq, suna kashe annabawa ba tare da ba wani haƙi ba, ka gani sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi Isa amma dai ba kisa bane ba, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, wani wanda ya kulla makircin Ubangiji ya mayar da shi akan huskar shi ya kasance da ya huto, yana ganin shi bane ba amma dai su suna ganin huskar annabi Isa suka mai kisan gilla, alhali kuma Ubangiji ya bayyana mana bar rafa'ahu Allahu ilayhi, annabi Isa Ubangiji ya daga shi zuwa gare shi lalle bai mutu ba. Amru bin Nufayl yake cewa la astati'uhu fa astamirru ala fitratihi wa janib ibadati al-awsan wa dinul mushrikeen, yake cewa a ni fa dama nema nake in nisanta da hushin Ubangiji, dan haka zan koma zan ci gaba da bautar gumaka zan ci gaba da addinin mushrikai, yake cewa walam yadkhul ma ahadin min al-yahud wa an-nasara, Amru bin Nufayl bai shiga ba addinin yahudanci barantana addinin nasarawa ba kristanci, yake cewa amma ashabu fatanassaw, wanzu daga cikin mabiyan shi wanda suka huto tare sai suka shiga cikin addinin kristanci, wa dakhalu fi dinin nasaraniyya li'annahum wajaduhu aqrab min dinil yahud izaka, saboda sun samu addinin kristanci yayin kusa da addinin yahudanci a wancan lokacin, وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعث آمن به وجد من الوحي رضي الله عنه, يجتي وسدليل ورقة بن نوفل عمن ko dan ammun manzo Allah sallallahu Khadija yarda Allah shi tabbata a gare ta ya kasance yana da ilimin kristanci, kuma a lokacin nan kristancin su kristanci ne na gaskiya suke yi, a lokacin nan sai suka karkata zuwa addinin nasaranci, a lokacin da aka aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Warqa bin Nawfal ya ajje addinin kristanci ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin shi, dalilin abin da yake tabbatar maka haka ya karanta at-taura ya karanta injila sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah zai kaddara mun lokacin da mutananka za su hutar da kai daga cikin garinka, yace wallahi zan baka taimako, manzo Allah yake cewa awu mukhrijiyahum, shin wai mutane na za su iya hutar da ni daga garin Makka bayan suna kira na as-sadiqul amin, mai gaskiya amintacce, suna fifita ni a cikin su suna gaskata ni suna kira na da amintacce, yace tabbas wannan abin da ka zo da shi ba wani wanda zai zo da shi ba ce sai ya gamu da wanda za su yi adawa game da shi. kenan wannan shi yake tabbatar mana lalle mu roki ubangijinmu kan hidaya shari'a kalkashin sirati wanda yake al-mustaqim tafarki wanda yake miƙaƙe wanda baya cin burki in ba a cikin gidan aljanna ba tafarkin wa'inda kai ni'ima a gare su ba wa'inda ba kai hushi a gare su ba ko kuma ka dabbatar da batanka a gare su sune al-maghdubu alaihim al-maghdubi alaihim sune yahudawa ad-dhalin sune kristoci kuma haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul mujadala alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba allahu alaihim shin kaga wa'inda suka juya baya akan shari'ar da aka yi musu hukumce da aka saukar musu yace wa'innan mutanen ubangiji ya riga yayi hushi akan su ya riga yayi tirda Allah wadarai da al'amarin su haka ubangiji yake bayyana mana man yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa man yudlil allahu fala hadiya la wa yadhruhum fi tughyanihim ya'ma wanda ubangiji ya riga ya shirye su da shi ba wani wanda yake batar da shi haka wanda ubangiji ya shiryar da shi to tabbas ba wani wanda ya isa ya shiryar da shi aya ta biyu da muka karanta wanda suke batattu ubangiji ka bar su a cikin dimuwarsu har zuwa lokacin da za su tare da ubangiji na wannan shine wanda kalma wanda take bayyana mana gairul maghdubi alaihim waladdallin sai mas'ala wanda ake acewa amin idan ya kasance cikin sallah ina tunanin lokacin namu ya kai ba ku shiga ba cikin bayani akan fa'idodi da zamu fa'idanci da su kalkashin sura insha Allah sai mu bar zuwa sati mai zawa in Allah ya kaimu sai mu hara kan fa'idodi wanda zamu fa'idanci da su kalkashin wannan sura kamar yadda nayi bayani da kai fa'idodi guda 12 wanda na zaƙulo wanda fa'idodi ne bangaren tarbiyya wanda za mu yi tarbiyyantu akan wannan tarbiyyar da take karantar da mu ko abin da yake karantar da mu karkashin wannan sura na daga tarbiyya haka akwai fa'idodi wanda suke na ilimi da al-mata'if abubuwan da za mu tsinta wanda za su mana amfani a rayuwarmu ta yau da gobe haka akwai wasu fa'idodi wanda kuma muka ware su ma guda 12 wanda za mu fa'idanci da su karkashin wannan sura insha Allah za mu yi kokari sati mai zawa mu hada su dukkansu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya mana albarka yi wa zurriyarmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك